This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallar ruwan salamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Juma'a 3 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Yau Juma'a hukumomin Koriya ta Kudu sun dakatar da yunkurin su na kama shugaban kasar Yoon Suk Yeol da aka tsige. Ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus sun yi nufi da Moscow a ziyarar farko da manyan jami'an diplomasiya na kasashen Turai suka kai kasar Siriya bayan hamɓar da gwamnatin Bashar al-Assad. Haka kuma an cewa fiye da allurai miliyan 1.1 na rigakafin cutar kwalara sun isa Sudan ta Kudu, yayin da gwamnati ta kaddamar da wani shiri na yi wa sama da kashi 80 na al'ummar kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar Ghana Nana Akufo Addo ya gabatar da jawabinsa na ƙarshe ga majalisar dokoki akan halin da kasar ke ciki, sai dai 'yan adawa sun ce babu abin da ya tabuka.
Kowa zai kamar yanayin tattalin arzikin kasar ya koma baya, yau kuma an zai batun galansai za ka kamar ko ina ka bi kasashen mulka ya bata ruwanmu ya bata komai ya bata.
Haka zalika a Najeriya masana sun fara tsokaci biyo bayan zargin da shugaban sojan Niger Abdulrahman Tchiani ya yi cewa Najeriya na hada kai da Faransa domin kawo wa gwamnatinsa cikas.
Abubuwan da suke faruwa 'yan kwanakin nan ya nuna cewa dangantakar Najeriya da Niger ta taɓarɓare wadda bata taɓa yi ba tunda kasashen da suka kafa fiye da shekara 60 da suka wuce.
Kamar kowane ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari wanda sashen Hausa ke haɗin gwiwa da gidajen rediyo da suke da alaƙa da shi, inda a yau za mu kawo muku wani sabon shiri. Muna kuma ɗauke da sakonnin da kuma sauraron kuka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu sai a fara zama a sha kashin farko na labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. Yau Juma'a hukumomin Koriya ta Kudu sun dakatar da yunkurinsu na kama shugaban kasar Yoon Suk Yeol da aka tsige biyo bayan takun saka na tsawon sa'o'i 6 tsakanin masu bincike da dogarawan tsaron shugaban masu ra'ayin riƙau. A cikin wata sanarwa, tawagar masu binciken haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin kama Yoon ta ce a zahiri ba zai yiwu ba a ci gaba da aiwatar da hukuncin da kotu ta amince da shi na kama shi bisa la'akari da juriya da amincin ma'aikatan da ke wurin. A wani sumame da aka yi da sanyin safiya, wata tawagar masu bincike da jami'an tsaro waɗanda ke samun goyon bayan 'yan sandan kwantar da tarzoma kusan 300,000 sun isa harabar gidan gwamnati na Yoon da ke tsakiyar birnin Seoul a zaman wani bangare na binciken ta yadda kayar baya da kuma cin zarafi. Tawagar masu binciken ta samu damar wuce wani rukunin soji da ke gadin wajen harabar, a cewar ma'aikatar tsaron kasar Koriya ta Kudu. A cewar rahotannin kafin yaɗa labarai, duk da haka hukumomi ba za su iya keta tsarin tsaron cikin gida da hukumar tsaron shugaban kasa ta bayar ba. Ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus sun nufi Damascus a ziyarar farko ta aiki da manyan jami'an diplomasiya na kasashen Turai suka kai kasar Siriya bayan hamɓar da gwamnatin Bashar al-Assad. Abinda ministan Jamus ya ce wata dama ce tsakanin Turai da Siriya mai yiwuwa. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noël Barrot, wanda ya fara ziyarar yau Juma'a tare da ganawa da shugabannin addinin Kirista a Damascus, a wata sanarwa da ya fitar a dandalin sada zumunta na X cewa kasashen biyu na son inganta miƙa mulki cikin lumana da gaggawa a cikin hidimar samar da zaman lafiya a ƙasar. Ana sa ran shirin ministan harkokin wajen Jamus Annela Baerbock za su gana da Ahmed al-Shara, wanda aka fi sani da Abu Muhammad al-Golani, shugaban kungiyar Hayat Tahrir al-Sham ko kuma STS, tsohuwar kungiyar masu kishin Islamu wacce a halin yanzu ita ce jam'iyyar Siriya mai mulki. Fiye da allurai miliyan 1.1 na rigakafin cutar kwalara ne suka isa Sudan ta Kudu, yayin da gwamnati ta kaddamar da wani shiri na yi wa sama da kashi 80 na al'ummar kasar. Amma aikin allurar rigakafin cutar na fuskantar kalubale da dama, ciki har da rashin isa ga yankunan da ke fama da barkewar cutar kwalara. Likitoci a Sudan ta Kudu za su yi yunkurin yi wa kalla mutane miliyan 9 allurar rigakafin cutar kwalara a tsayin da ya shafi galibi yara da iyaye mata. Sama da allurar rigakafin cutar kwalara miliyan 1.1 suka isa Juba bambirnin kasar, kuma za a aika a mako mai zuwa wuraren da aka fi bukatar su kamar garin Bintu. Ma'aikatar lafiya ta kasar ta rawaito a makon da ya gabata cewa mutane 199 ne suka mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalara, yayin da wasu 13,000 suka kamu da cutar.
Anjima kaɗan Sir Philip zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan dazunan ne shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya gabatar da jawabinsa na ƙarshe a kan hali da kasar ke ciki ga majalisar dokoki, yayin da yake shirin mika mulki ga sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa mai jiran gado John Dramani Mahama a ranar 7 ga wannan watan Janairu. Shugaban ya ambato nasarori da ya ce gwamnatinsa ta samu. Shugaban Nana Akufo-Addo ya ce zai bar Ghana fiye da yadda ya same ta, amma kuwa ba hakan jam'iyya mai wato jam'iyyar adawa ta NDC ta bar masa kasar ba. Hamza Adam ya hada mana rahoto akan haka ga kuma yadda ya aiko mana.
Kafin ya gabatar da halin da kasar ke ciki, shugaba Nana Addo ya jajantawa al'umman da sun kai hatsarin tarin dukiya sakamakon masifar gobara a kasuwar Kantamanto, wato babban kasuwar da aka fi kasuwancin tufafi kenan da aka yi amfani da su daga kasashen waje musamman nahiyar Turai. Yana mai cewa,
"I'm deeply saddened by the devastating fire at Kantamanto market which took place yesterday."
Ina matukar bakin ciki da mummunar gobara da ta tashi a kasuwar Kantamanto da ta auku jiya, abinda ta janyo hatsarin tarin dukiya ga 'yan kasuwar. Hukumomi suna aiki domin gano musababin gobarar da kuma bayar da tallafin da ake bukata.
"And to provide the needed support."
Jawabin bankwana na shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mai barin gado ya tabo batutuwa da dama musamman kokarin da gwamnatinsa ke yi wajen karfafa tsaron ciki da wajen kasar la'akari da barazanar tsaro da kasar ke fama da shi daga wasu kasashen da ke makotaka da ita irin su Burkina Faso da dai sauransu, inda yake cewa ko shakka babu Ghana ta yi tasirin a zo a gani ta wannan bangare. To sai dai kalubalen tsaro na cikin gida musamman rikicin kabilanci a yankin Boko mai iyaka da Burkina Faso da buƙaci ƙarin kokari daga masu ruwa da tsaki domin ganin an shawo kanta. Shugaban ya jaddada adawarsa ga farfagandan da wasu ke yi cewa tattalin arzikin kasar ya faɗi warwas. Yana mai cewa tattalin arzikin kasar bata ƙarye ba kamar yadda wasu masu yada farfaganda suke so mu yi imani. "Muna mika kasar tare da babban asusun ƙasa da ƙasa na kusan dalan Amurka biliyan 8. Abinda ya ce ya zarce dala na Amurka biliyan 6.2 na babban asusun ƙasa da ƙasa da gwamnatinsa ta gada a shekarar 2017. Batun hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba, da ta janyo hatsarin gaddud dazuka da ma gurbatar ruwan sha na ɗaya daga cikin batutuwa da aka yi cece kuce a kansu a zabukan da aka gudanar tun lokacin da shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya dau madafin iko." Shugaban ya ce ya yi alkawali da al'umman Ghana kan yaki da galamse, abinda ya yi sanadin rasa kujerun majalisa masu yawa a wa'adinsa na biyu, kuma hakan ya janyo koma baya sosai wajen inganta wasu tsare-tsaren gwamnatinsa. Nana Addo ya ce zai bar kasar fiye da yanda ya same ta, amma kuwa ba hakan babban jam'iyyar NDC mai adawa a kasar take gani ba. Honorable Muhammad Bawa na daga cikin wakilai a majalisar da ke karkashin inuwar jam'iyyar NDC.
"Kowa zai kamar yanayin tattalin arzikin kasar ya koma baya, yau kuma an zai batun galanse za ka kamar ko ina ka bi kasashen mu duka ya bata ruwan mu ya bata komi ya bata. Saboda shi yanzu yan gana muna murna samun gwamnati da muka samu da zai zo yi mana tattalin arziki kuma ya sa yau wannan barnan da ce ma kasa da dukkan abin da ya bata da galanse ya bata zai zo a ji."
To sai dai kafin jawabin shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ma na ji ta bakin wasu al'umman Ghana kan abin da suke sa ran su ji daga shugaban kasar.
"Musa Salu, da na fi so a ce kamar yanda kowanne ta amduka komi na zuwa sama, kaje ka sai abu yau gobe ka koma bisa da yake. Ni ma ina so gan matakin da shugaba zai ya duci game da batun wadannan abubuwan nan."
"Sunana Abdulkarim, shugaban kasa, muna wishing you good luck. Abin da dai nake son saurara shine zaman lafiya cikin kasan Ghana, sannan kuma ababen da ya gudana kamar su galamse sosai wurin harkan bata ruwan kasa da kuma yanda lambarin tattalin arziki yau duka ya kamata ya fari wani abu daga ciki kaman oh ga abin da yayi ya bara min ya zo ko kuma ya sai kamin samun ruwan kasa yazo ya take mulki
a ranar talata 7 ga watan Janairu ne ake sa ran rantsar da zababben shugaban kasa John Dramani Mahama wanda Nana Addo Dankwa Akufo Addo mai barin gado ya gada a shekarar 2017 sai dai kafin haka an rantsar da wakilai na majalisar dokokin kasa tare da aiwatar da zabe domin fitar da kakakin majalisar dokokin kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
to a gaida Hamza Adam da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram yanzu kuma ga sarfilu da ci gaban labaran duniya
Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya cika alƙawarin da ya dauka na hana cinikin kamfanin karafa na Amurka Nippon Steel da aka taya dala biliyan 14.9 yana mai nuna cewa yarjejeniyar na iya yin illa ga tsaron ƙasa matakin wanda aka dade ana tsammanin zai yanke wani muhimmiyar hanyar rayuwa ga fitaccen kamfanin ƙasar Amurka wanda aka ce dole ne ya daina aiki ba tare da kusan dala biliyan 3 da aka yi alƙawarin zuba jari da kamfanin ƙasar Japan ba har ila yau yana wakiltar babi na ƙarshe a cikin babbar bitar tsaron ƙasa wanda kwamitin kula da zuba jari da ƙasashen waje a Amurka CPIUS ke jagoranta zuba jari don haɗarin tsaron ƙasa kuma yana da har zuwa 23 ga watan Disamba don amincewa da tsawaita lokacin ko a tabbatar da shawarar Biden ta dakatar da yarjejeniyar
A gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Masu sharhi sun fara tofa albarkacin bakin su akan neman mafita ga rashin jituwa da ke faruwa tsakanin Najeriya da Niger biyo bayan wani zargi da shugaban sojin Niger Brigadier General Abdulrahman Chani yayi yana cewa Najeriya na hada kai da Faransa domin kawo cikas ga ayyukan gwamnatin sojin wani zargi da Najeriya ta musanta to ko menene wannan cece ku cin ke nufin ga dangantakan kasashen biyu Tambaya kenan da nayi wa Malam Nasiru Zahraddin mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya inda yake cewa
Abubuwan da suke faruwa yan kwanakin nan ya nuna cewa dangantakar Najeriya da Niger ta tabarbare wanda bata taba yi ba tunda kasashen nan suka kafa fiye da shekara 60 da suka wuce to amma shi mai daki an ce shi ya san inda yake masa yoyo kuma shugabanni da na Najeriya da na Niger ya kamata su yi wa juna maslaha idan akwai irin wannan abun ni ina ganin bai kamata a ce an shiga cikin gidan jarida ko radio ana ta cece ku ce ba tunda Najeriya da Niger an yan uwa ne an yi auratayya ana ciniki babu irin wato dangantakar da babu tsakaninmu da mutanen Niger dan haka babban hanyar da za a bi aurore wannan ba ta hanyar shiga gidan radio ko amfani da kafafen yada labarai zai kara ta'azzal abun kuma koma me ya faru Najeriya da Niger za su ci gaba da zama waɗannan shugabannin gobe ko jibi duk za su wuce amma waɗannan kasashen na nan a matsayinsu na ƙasa dan haka babban abin da ya kamata yanzu a yi shi ne a yi ƙoƙarin samun yadda za a yi sulhu idan akwai zargi irin wannan akwai in sun ce sun fita daga ECOWAS wato CDAO da suke kira su da faransanci akwai wato ƙungiya haɗa kan ƙasashen Afirka African Union akwai majalisar ɗinkin duniya to ya kamata a ce idan akwai matsaloli akwai kwamitoci a cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu na Afirka da na duniya da za su iya duba wannan zargi
To ya kake ganin irin wannan zargin da ake yi wa juna zai shafi ainihin baki ɗayan tsaron ƙasashen biyu da ma yankin yammacin Afirka baki ɗaya?
To ai ya shafa idan akwai zargi wani na ganin wani ne masa makarƙashiya kaga ba za su ƙara haɗa kai a yaƙi 'yan ta'addar da suka yi mana ta'annati a waɗannan ƙasashe ko kuma ƙasashen Sahel ba. Don haka, ko ba don kansu ba don ƙasashensu, ya kamata shugabannin nan biyu da Bola Tinubu da Abdulrahman Tchiani su yi ƙoƙari su haɗa kansu duk da bambance-bambancen da suke ciki. An kada bi zan ya tsinka guda biyar ɗin na ba iri ɗaya ba ne, wani ya fi wani tsawo, wani gajere ne, wani da faɗi, wani da kauri, kuma Allah ya yi su ne domin idan aka yi su daidai watakila ko alƙalami ba za ka iya riƙewa ba. To tun da kwada wannan mun san cewa bambanci abu ne da Allah ma ya san akwai shi, amma abin da ya kamata mu yi shi ne duk bambancin da muke da shi mu ƙoƙari mu gyara tsakaninmu. Bana ba wani gaskiya ko rashin gaskiya, shugabanni ne guda biyu kuma shi yasa suke shugabanni, ya kamata su ɗauki shugabancin nan a yanda ya kamata domin kada mutanen su shiga uku. Idan wani abu ya faru, talakawan Nijar da talakawan Najeriya su ne abin zai shafa, ba Bola Tinubu wanda zai tashi da jirgin sa ya tafi da inda yake so a duniya, ko Abdulrahman Tchiani da abin da yake so ya ci zai sa fadar shugaban kasa da take yamai. Don haka sai kokari su haɗa kansu a samu mafita a cikin wannan abu da yake faruwa.
Malam Nasiru Zaharuddin kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani shirinmu na ɗan gari daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a yau muna tare da wani babban bako wanda tarihin birnin Abuja ba zai cika ba tare da mun kawo batunsu ba. Ranka dai da farko za mu so ka gabatar da kanka da kuma mukaminka.
Ni ne mai suna Ibrahim D. Ango, sarkin Aso.
Idan aka ce Aso, Aso suna da yawa, kamar wani Aso kenan?
Aso Abuja 1980 muka bar Abuja mun zo nan lokacin da shi Murtala.
Kafin ku bar Abuja, a Abuja kuna nauri ne?
Muna Aso Koro.
Na'am.
President in the presidential villa yake yanzu.
Nan ne asalin wurinku?
Asalin wurinmu kenan.
Na'am.
1976 da Allah ya kawo shi Murtala Muhammad shugaban kasa kawo Abuja, ya tada Lagos zuwa Abuja.
Na'am.
To yani mi tashiwa mu daga can mu dawo Neja. A lokacin nan shine aka samu kidayan da aka yi har aka tadda mu an dawo da mu nan Aso na Neja State, kasan su Neja. Don lokacin Abuja ita ne suna kafa canza su Neja. Lokacin da an zo madalilin shi Abujan, ma'anar shi Abujan, wato wani sarki ne na su Neja wanda ana ce su Neja yanzu. Shi Abu ne, amma shi Ja ne. Idan an zo yin magana sa ce wani Abu ne ana magana kai, sai suka ce Abuja, wurin da aka samu sunan Abuja kenan. To da aka zo batun Federal Capital kuma sai za a ara sunan Abuja na kai Federal Capital. Sai aka yi amfani da shi dan sarki, dan shi Abu, shi sunan shi Suleiman ne. To shi kuma Ja ne. San ce wani Suleiman ne, aka ce Suleja. Suleiman din nan Ja ne.
Wato shi Abu Ja ne, shi ma Suleja ne, dukansu
jajaye ne. So da suke an gwarin wannan aka koma da su can, an ce can shi na Abuja, nan ya zama Suleja. Ko da shi ke tushen Abujan, ko da an ce a Suleja lokacin ma duka kafin a yi fara aiki a cikin Abuja, komai da komai na Suleja ne. That was na ran 1977-78 har zuwa 80. Ana na can Abuja.
To ko lokacin da kuke can Aso din, menene ma'anan Aso, menene ma'anan kuma Koro da ake cewa Aso Koro din?
Aso da bakin Gundara ne, amma auretaya shi a tsakanin Koro da Gundara. Shi namiji din Gundara ne. To da ya je gona lokacin zabe, ana irin kidaya, irin da ana kidaya
shi
sarki Aduka. Lokacin da an zo kidaya din nan, sarki Aduka ne shi ne sarki a lokacin. To matansa kuma Koro ne. To shi ya je gona, so an zo kidaya ba sami mijin ba, ce ina mai gida, ce ya tafi gona. Ya ce to kwa mun zo kidaya ne, meye sunanki, meye sunanku na yarenku? Sai ta ce Koro. Makasudin ana kira Aso. koro kenan. Amma aladunmu bai shafe maganan koro ba.
Ku me yarenku?
Mu yaren mu Gondara ne. Da muka tashi daga Kano sai mun zo mun settle a Alkoro can kasar Zaria. Akwai wani kauye ko zan ce gari ne ana kira Alkoro.
Alkoro Kaduna ne.
Kaduna. Yawa. A wurin daga wurin aka tashi an zo tsohon Aso. Inda yake presidential villa yanzu. Yawa.
So lokacin da kuke can Aso ainihin da fara shugaban kasa take ta yanzu kamar a wannan wurin kun zauna kamar shekara nawa?
Shekara fa suna da yawa don ne zan ce ma ya fi shekara 2000 muna wurin.
Kai ma ka taso yanka a wurin ne?
An haife ni a wurin ne, na yi primary school nawa a wurin ne, college ne na fara a wurin, mun zo nan shi ne na je na kare, ina teachers college village shi ne na kare.
Kamar lokacin da kuke can menene kamar al'adunku irin abin da shafi sana'a haka da harkoki na yau da kullum?
Sana'a mu a wurin shine noma da sun sakan tabaruma da sun sakan kundo, wayansu mu suna kama kifi sana'o'i da yawa.
Naga wurin ai dutse ne, ya kuke noma a wuraren da yake akwai duwatsu da yawa?
Akwai hikimomi da yawa, akwai filaye a kasa-kasa, akwai filaye a tudu wanda muka samu mu yi shuke-shuke. Don in ka lura ma ga tsauni, babban tsauni na Aso gurin da muna yin al'adunmu kenan. In wani abu ya taso ko za a yi ruwa ko wani babban mutum zai rasu a wurin nan za mu gana alama. In ruwa muna cikin damina ne, in ruwa zai tashi za mu ga wuta yana kama tudun nan, da ruwa na yi amma ruwa na yi amma wuta na yi a kan tudun nan. To mun san cewa kakaya kai kenan. In kuma babban mutum ne zai rasu ko kamar shugaban kasa ko wani babban sarki a wurin nan za mu gani hayaki na tashi.
Ainihin gidan shugaban kasa yake a yanzu presidential villa, ainihin wani wurin shine kamar ƙauyukan kina wancan lokacin?
Shine gurinmu kenan, garin Aso kenan, ainihin garinmu kenan presidential villa inda shugaban kasa yake. Gurin nan ne muna yin wayansu alada, don aladan da muke akwai wani abu da muna kira wawaro. To a wurin nan ne muka je idan ko za a yi aure ko za a yi wani buki dai na gari haka sai mu je, akwai sacrifice wanda mukan je a yi aure.
To yanzu da ke kun dawo nan a kasan jihar Neja, me ye dalilin dawon kuna?
To dalilin dawon mu nan saboda an ce za a kawo Abuja a wurin, kuma wurin nan ne ainihin shugaban kasa zai kasance. To shi ne suka kawo shawarwari cewa ya za a yi a dawo da mu Abuja don mu dawo kasan Neja don mu ba da fili don a samu gudayi gine-ginen Abuja. Dalilin da ya sa kenan lokacin shagari.
Amma to da aka dawo kuna ranka dade an ba ku diya ne ko kuma an gina muku gidaje ko kuma an muku wani abu da ya kawo za dan da na kirji haka?
Abun ya zama mana abin takaici yanzu don lokacin da aka tada mu ba wani abin kirki aka ba mu ba. Sannan muna kora da hali, amma za mu ma ce kora da sanda don an ce mana duk wanda bai zai tashi ba ya tashi, zai tashi ka tafila zai zo rurusa musu gurare. Bayan haka kuma sun ce mana in mutum bai bari wurin ba gaba daya ba za su sashi a cikin mutum ba. Kudin da suka biya ma lokacin akwai masu samu naira 20, akwai masu samu naira 50. In ka samu kudi mai yawa shine za a ce jaka 4, jaka 8, jaka 10. Lokacin ba san meye dubu ba.
To amma yanzu nan kamar yanzu nan da kake din nan su ne suka ce ku zo nan ko kuma kun ne kuka nemi wurin kuka da kanku?
Wallahi an tilasta mu ne, ba mu ne mun ce za mu zo nan ba, an tilasta mu ne. Ba yanda mutum na gurin da yake a ce wai ka tashi a wurin, ba an tilasta ku ba. Don an ba mu tsoro sosai, sun tsarata da mu sun ce in ba mu tashi ba abin da ya same mu mu yi kuka yanzu kuma lokacin.
Na'am. Ma'ana shine yanzu wannan inda kake din nan a yanzu haka wannan kasan naka gwamnati ne tace ku zo na anan ko kuma ku ne kuka tashi da kanku kuka nemi wannan kuka zo ka zo?
Wallahi gwamnati ne
ta kawo ku nan.
Gwamnati ne ta kawo mu, an kwashe ma menene trailer, an kwashe mu kaman doya a cikin trailer an kawo mu an zo ba a daji. Yanzu ya zama gari.
Wannan daji ne
yana kauyen Buhari.
Kenan Buhari ne da?
Kenan Buhari, duka wannan guri yana karkashin Buhari ne da.
Kaman kenan a lokacin kai wannan sarautar da kake kai ne yanzu, kai ne farkon sarki anan ko kuma ka gada ne?
Ni ne na biyu anan, amma na gada ne tun tele-tele.
Tun a can ma
Abuja? Tun a can mun zo da sarki mu na nan. Muna da sarakuna. Ai Wuse nan da an zo an hada mu ne, kowa da gare shi. Akwai Wuse wanda suke su ne Wuse Baga, akwai Aso, akwai Karo Majiji yana na Abuja, akwai Katempe, akwai Mabushi, duk suna garin nan. Yawa kowa da sarkin shi.
To yanzu da yake da kun saba da Abuja, yanzu kuma kun dawo kuna sabon wuri, ya rayuwa yake?
Wallahi tallahi mun saba da Abuja da, amma yanzu to rayuwa kenan. Tunda bamu da abin da mun samu na walwala, bamu da abin da zaka yi maka ci, duk wani abin da zaka yi ginin da aka yi mana ciki uku ne kawai, kai da iyalanka ciki uku. Ba da wani fili na kirki ba, gudun noma ma ba shi mai tsanani, inda an je an bamu wani lungu ne a can, wani can kasan dogon kurmi aka bamu gudi, ma ba kadan kadan ne aka bamu cewa
ni
noma wurin kuma da nisa in baka dabin hawa bayan da zaka je.
To yanzu da yake kusan kuna nan dewa nan kamar da kai bayanin cewa akwai mutanen Wuse, akwai mutanen Karmajiji, akwai mutanen Katafiyaka da sauransu, kusan al'ummu ne daban-daban, masu al'adu daban-daban, ya zamantakewa yake?
To zamantakewa mu dama tun a can kowa da al'adun shi daban-daban. To da muka zo nan still mun sake kama kowa ne da shi daban-daban, amma zaman lafiya muna yi don toba dame mun tattara kanmu mun dawo guri daya. Wannan yana da al'adun shi, mu taya shi murna. Wannan ya zo lokacin al'adun shi, mu taya shi murna tun da muna tare.
Kuma na ga bayan ku yan kasa kama akwai baki ma da yawa daga sauran sassan Najeriya duk kuna tare da su, ya kuke zamantakewa kamar zaman lafiya da fahimtar juna tsakaninku?
To yanda muna kawo zaman lafiya tsakaninmu da juna, idan kai dakaci ne in kana da kabilu a karkashinka, sai ka nemi jagora da kowane kabila ya zo da jagoran shi. To inda muka kawo haɗin kai kenan. In wani abu ya faru ne kaman an ce Ibo, akwai jagoran Ibo, akwai ce Yarbawa, akwai jagora, an ce Kadara, akwai duka kabilun da muna da shi, muna da jagororin da muna da su, kowane dakaci yana da nashi kaman inda muna can. To inda muka samu zaman lafiya kenan. Inda wani abu sai mu tattara mu je da shi a gaban hakimi.
Da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To madalla yanzu kuma ga sakonnin da ka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Shawa da Murjau, ya ce hakika ya kamata kuma ya dace a ce shugabanninmu na Najeriya su rinka tausayawa talakawa, domin gaskiya irin wannan gashin aya a hannu da suke mana abin yayi yawa. To ya kamata dai su sani cewa duk gudun mai gudu akwai ranar da takalminsa zai tsinke. Sako na gaba ya fito ne daga Sani mai lange-lange Elwaya Wuri, ya ce bayyana gwamnonin Najeriya a matsayin ci gaba da kyakkyawar makoma ga ƙasa da shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi daidai. Da fatar za a samu haɗin gwiwa mai ƙarfi a tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi domin warware wasu daga cikin ƙalubale, kamar batun 'yancin ƙananan hukumomi da aikin gona, da kuma daidaituwar farashin kuɗaɗen musaya domin farfaɗo da darajar naira.
To a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Yau Juma'a hukumomin Koriya ta Kudu sun dakatar da yunƙurinsu na kama shugaban ƙasar Yoon Suk Yeol da aka tsige biyo bayan takun saƙa na tsawon sa'o'i 6 tsakanin masu bincike da dogarawan tsaron shugaban masu ra'ayin raƙau. A cikin wata sanarwa, tawagar masu binciken haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin kama Yoon ta ce a zahiri ba zai yiwu ba a ci gaba da aiwatar da hukuncin da kotu ta amince da shi na kama shi bisa la'akari da juriya da amincin ma'aikatan da ke wurin. Ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus sun nufi Damascus a ziyarar farko ta aiki da manyan jami'an diflomasiyya na ƙasashen Turai suka kai ƙasar Siriya bayan hamɓar da gwamnatin Bashar al-Assad. Abinda ministan Jamus ya ce wata dama ce tsakanin Turai da Siriya mai yiwuwa.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asari a shekaran kuma da daddare. Za ku ji mu ɗauke da wani shiri idan Allah ya kai mu, inda za mu ba ku dama ko kira domin ku bayyana ra'ayoyinku akan maudu'i da kuke so, ko kuma abubuwa da kuke so ku bayyana akan abubuwa da suke faruwa a inda kuke. Yanzu ko karfe 10:29 agogon Washington DC, sai kuma an jima za ku yi mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamayi wacce ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Peter.
Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya. Amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Wassalamu.